صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت انس ترفعني بها الى اسماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحس الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي صادوا دكو أولنا مصلاتي ميتارا البركة عند ميكي تاروا دومنتنا تسجونا مو أبن لذي أنفاني مو دونيا مو دكما لاهرا مو يو الهميس takwas ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina 1444 wanda yazo daidai da 30 ga watan 3 miladiya 2023 a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da yi mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu akai aramma ya ja mana suratul du wanda wannan sura makkiya ce tana da ayoyi 47 arwayan hafsu kuma tana da ruwayoyi 49 ne tana da harfa 1380 sannan tana da kalmomi a cikin ta an ramma kalmominta 300 ne da 12 ka lura Allah subhanahu wata'ala ya fara suran da rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala yace bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace watur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baytil ma'mur was saqafil marfu' wal baharil masjur kalbura to wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara rantsuwa da sura menene ma'ana na farko Allah subhanahu wa ta'ala yace watur ni Allah madaukakin sarki Ubangijin kowa da komai ina rantsuwa da dutsen nan da ake kiran sa da suna Dur wanda wannan dutsen Dur din shine dutsen da Allah subhanahu wataala yayi magana da Annabi Musa a wurin wannan dutsen yana nan a garin Madyana dutsen yana nan a garin Madyana ba lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sama wannan mutumin suna rigima da kabilarsa ko da yarensa ai akwai wani alau a cikin garin Masar din Annabi Musa alayhi salatu wassalam akwai wani lokaci da ake hutawa ake yin kailula ake cewa ga Farhausa to Annabi in ana yin kailulan nan kowa zai je kwanta ne kana da shagon ko sai ka kulle shagon naka kaman abin da ya kama kaman karfe 2 zuwa karfe 3 sai kowa ya je kwanta da rana taka ba sai kowa ya kulle shago sai kowa ya je ya kwanta wasu ma ba kullewa za a yi ba za a bar kayan haka ne sallan an san ba wani wanda zai zo ya dauka sai a je a kwanta to akan samu daidaikun mutane wanda ba su kwanciya to a daidai irin wannan lokacin da ake kwantawa a huta din sai Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito ran gadi tunda shi Annabi Musa alaihi salatu wassalam dan gidan Fir'auna ba ana nufin dane ga Fir'auna ba Fir'auna ne ya rike shi wanda kowa ya san wannan ko ba haka ba Fir'auna ya rike shi abinda ko yasa Fir'auna ya rike shi Fir'auna yana ta yayi wani mafarki ne cewa za a haifa wani yaro wanda ta dalilin yaron shine mulkinsa zai kare sai ya kira bokayen shi yace jiya nayi wani mafarki wani yaro ya zo garin nan an haife shi a garin nan ya girgida wannan kujeran nawa sai bokayen nan suka ce ai wannan
wani yaro ne za a haifa a garin nan shine zai girma ya zama annabi in ya zama annabi karshen mulkin ka yazo sai yace a to abu mafi sauki shine duk lokacin da aka gano wata mata ta haihu da namiji a kashe yaron kawai shikenan ba sai ya rayu ba sannan zai zama to abin da yace kenan sai in yaron ya rayu sannan zai iya girma har ya zama annabi to yanzu tunda duk yaron da aka haifa duk matan da aka gani da ciki sai a fara lura da ita da ta haihu ta haifo mace sai a ce kin tsallake amma da zaran ta haifi da namiji sai a yanka wannan yaron Fir'auna ya sa an yanka jarirai dai har gurin miliyan 2 saboda mene saboda kada a haifi annabi Musa to da Allah subhanahu wataala ya hukunta za a haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam sai aika ma mahaifiyar annabi Musa da mala'ika yace ki haifa yaron ki babu abin da zai faru da shi idan ma kina tsoron wani abu ki sa yaron naki a akwati ki wurga yaron cikin ruwa za mu dawo miki da shi kai dai ka san banda Allah ba wanda zai wannan ai a sa yaron a akwati a rufe akwatin ma kai ka sa dake tare kitani anan rashin iska zai kashe yaron ko ba zai kashe shi ba zai kashe shi sannan kuma an wurga akwatin ne a cikin ruwa akwati kwale-kwale ne ai wannan wani darasi ne da ya kamata musulmai su dauka akwati kwale-kwale ne ai ba kiran kwale-kwale ake ma akwati ba ko ballantana a ce akwatin ba zai nitse ba kuma akwati ai yana da nauyi tunda ba sigan kwale-kwale yake ba nauyinsa zai dilmi ko ba haka ba ba shi bane Allah subhanahu wataala ya ja kunnan annabi Musa lokacin da aka tura shi yaje karo ilimi wurin Khidir din nan wannan bawan Allah nan da suka hau kwale-kwale ruwa Khidir ya balle kwale-kwalen annabi Musa ya ga ruwa yana kulbulowa daga cikin kwale-kwale yace kai malam za ka kashe mu ne ya manta cewa lokacin da yake karami haka aka wurga shi a cikin ruwan kuma bai halaka ba sai yanzu da girman shi ne ruwa zai halaka shi allura to sai Allah ya ce wa mahaifiyar annabi Musa ta sa yaranta a cikin kwale-kwale a cikin akwati ta wurga akwatin cikin ruwa ruwan yana zuwa ne ya wuce ta tsakiyar gidan Fir'auna ba har ba yana faɗa ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ko to wannan ruwan kaga ta tsakiyar gidansa yake wucewa da aka sai shi kenan matan ita maman annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ta ji tsoron kar a zo a gano ta haihun nan kuma a ga namijin ne a yanka mata yaro to tunda an bata zabi guda biyu ne ko dai ki rike yaron ki shayar babu abin da zai faru ko ko in kina tsoron ma wani abin rikita ki wurga shi a cikin ruwa za mu dawo miki da shi sai ta yanke shawara ta wurga shi a cikin ruwa to dole za a samu wanda zai kera akwatin killa ba wai rindime mun akwati za a yi ba zai ayi akwatin ne dan sawwa haka an lura ko to sai yaje ya sama sai maman ta samu wani kafinta ta ce ma kafintan ga abin da nake so kamar dan karamin akwati dai haka yace ah wani irin akwati ne dan karami ta ce ni dai karmun ina san zan yi wani amfani ne da shi zaki wani amfani da shi ta ce eh kitu ya kike san akwatin ta ce daidai kamar yanda dai jariri zai iya shiga to sai ce oke to shikenan ga gane ce to shikenan sai ko yayi akwatin daidai dan karami haka tas abin shi shikenan sai aka sa yaron bayan ta haihu ta sa yaron ta a cikin wannan dan akwatin sai ko ta je bakin rafi ta wurga shi Allah cikin rahmatsa da ikonsa yayi ta sa a kwale-kwalen ko wannan akwatin ya yi tafiya a cikin ruwan ya ki nitsewa ya shigo ta cikin gidan Fir'auna dama ta cikin gidan Fir'auna ruwan ke wucewa korama trim ta nan yake wucewa Fir'auna da matarsa suna zaune sai aka hango akwati yana tahowa a cikin ruwa ka san za a yi ta me wancan ne me wannan yake tahowa ne jami'an tsaro kowa me wannan sai hankali ya yi sauri ya kai kan akwatin me ya shigo cikin gidan sarki yau haka a kuma akwati kaddai a ce wani bomb ne fa ko wani ka zamanin ba bomb to ai akwai abin da yake da alaka da irin bomb din dole akwai wani abu mai cutarwa dole hankali ya tashi akai ta wururga wuya shikenan aka ce aje a dauko shi ko me a gani to Allah cikin rahmatsa Allah ya faɗa maka a cikin alqur'ani mai girma yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni annabi Musa aina maka gata da yawa ba na wurga kaunata da soyayya na a jikinka duk wanda ya kalle ka bai sai ya ji baya san ka ba sai Fir'auna ya sa aka bude aka meye wannan abun da ya ci go cikin wannan gidan ta akwati ana balle shi ko sai ga yaro dan karami jariri dikitariki kace nan yau gashi ana neman jaririn da za a kashe ana ta kashe wasu ga wanda ake nema kuma ya zo har gida yau amma ba su gane ba matan na lekowa wai menene aka ci ai jariri ne aka tsinta a cikin akwati sai ta leka haka sai ta ji kawai tana san jaririn sai ta ce mu gogan kawai ta ce mu gogan Fir'auna kenan ta ce mu riki wannan yaron a sa an yanfa ana aw natakhidahu walada wa hum la yash'uruna ta ce ka mai gida wannan jinjirin zai yi amfanan mu fa kaga tunda muke muna ta neman haihuwan da namiji ba mu samu ba sai mace ne Allah ya bamu to tilla wannan yazo daga sama ba wanda ya san nawaye ai sai mu rike zai amfane mu ba koko aw natakhidahu walada koko mu mayar da shi ma dan mu ne sai a ce wane wane dan Fir'auna sai Fir'auna yake kuma kin kawo shawara ne kyau a shiga da shi gida ba wani magana dan tsuntuwa ne wannan a shiga da shi gida kawai aka shiga da shi gida to daga wannan lokacin sai wasu na cewa Musa dan Fir'auna sai suna cewa Musa dan Fir'auna ana ta neman waye zai shayar da shi ba Allah ya ce inna raduhu ilayki ba mu za mu dawo miki da yaranki waja'iluhu minal mursalina bayan mun dawo da shi kuma za mu mayar da shi ya zama to annabi ana ta neman wanda zai shi an kada ne ka mu ya kisha yaran to jinjiri ne ya zaka bashi kanmu dan an hada ne abinda ake ba yara sai ya kisha tunda bai kai munzulin da zai sha ba aka ce kai ga dai samu ga kuma rashi a gayyato duk matan da suka haifa yara matan nan kowa su zo ta ba wannan yaron jaririn jaririn nan mama in ya sha shi ke ta zama maman shi ba shi kenan an huta ba akai ta kawo mata da wannan ta bashi ya ki karba da wannan ta bashi ya ki karba shine ai maman annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ta ce ma kannuwar shi ta ce ma yayin shi kai sori ta ce ma yayin annabi Musa wa qalat li uktihi kusihi je ki gidan Fir'aunan nan ki bincika mana labarin jaririn nan da muka tura shi a cikin ruwa ya je din ko bai je ba ya isa ko bai isa ba da ta je tattara da ana rikita rikitan wa zai shayar da yaron ne duk ga matan nan san bada yaki karban maman su sai wannan yarinyan sai ta ce ma masu lura da gidan sarki ta ce bana ka nuna muku wata mata ba nonon ta yana da kyau ba ta taba ba jariri ba yaki karba je ki taho da ita ko kina ga mu je ki taho da ita ana ta neman irin su kuna ta ba mutane wahala je ki taho da ita yanzu za ta taho da maman annabi Musa aka ce wa Fir'auna an samu wata ba an ce nonon ta na da kyau duk yaran da ta ba kaba yake da su nonon na da kyau Fir'auna yace aje a kira an ce an je a kira wata ne yanzu ranka yi dadi har ba yace amma kuna taba mutane wahala kawai kina zu shikenan jim kadan sai ga maman annabi Musa ta zo maman annabi Musa alayhi salatu wassalam tana zuwa sai aka dauko masa jaririn aka ce an ce nonon ta yana da kyau duk yaran da kika ba yana karba su ce kwarai kuwa kware ina yana karba ki to ki gwada mu gani sai aka miko mata tana kara shi kawai sai cap ya ce kai mallam sai aka ce ikon Allah duk wayennan da yake gare duk sun bayar sun ji karba sai Allah ya ce kadan ya rage ta ce ai da fa dana ne ai baka aka Allah ya faɗa a Qur'ani ba ni nake faɗan wannan ba in kadat latubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha Allah yace kadan ya rage ta ce ai dana ne ma shefa ya karba ai Allah yace sai muka daura harkan nata yake fadan wannan sai Fir'aun ya ce to shikenan zamu yanka miki albashi da zaki rika shayar da wannan yaron sarki ne nawa za a bayar kace ai ba sai an yi ciniki da kai baran kai dade ai kai ran kaga iya magana wasu waye ke surutun nan ne anan wurin ya kamata tashe su da Allah a ina yin agajin mustaci da shi ko mana ba wa wannan magana ba in ya zo ya ji karatu ne ya ji karatu in ba zai ji karatu ba yan agaji su tafi da shi Allah ya tsare sai aka ce za a yanka mata albashi nawa za a rika biyan ki ki rika shayar da wannan yaron sai ce a ai ba sai mun yi ciniki da ranka ya dade ba da abin da aka bayar sai ya ce kai wannan ta ci riba ne a yanka mata kuɗi ninkin ba ninkin abin da ake bayar wa masu shayarwa idan da ana biyan masu shayarwa naira 10,000 ne sai ki rika bata 800 tilla ta ki kai ciniki da sarki ranka ya dade ka kalla ba mutumin da yake cewa shi Fir'aun ne ya kasa samar ya shi Allah ne ya kasa samar da wanda za ta shayar da yaro ko manzali ba mun kullu da wannan abu ya kasa samarwa gashi yanzu ya yanka mu wanda za ta shayar albashi to kage yanzu Fir'aun ya taso a wannan gidan a matsayin shi dan sarki ne kawai ko maman shi ne da take shayar da shi to tilla ya taso a gidan dan sai a gidan sarki shi yarima ne ko ai bai Fir'aun yana da dan namiji ne waye yarima yanzu annabi Musa shi ne yarima saboda haka lokacin kai lulan nan sai yana fita yana dudduba yanayin yadda gari yake yana dudubawa sai ya ga wayannan mutanen guda biyu suna fada daya dan kabilar annabi Musa ne daya kuma dan kabilar Fir'aun ne sai shi wannan dan kabilar annabi Musa domin ya ga sigar su daban ne ka san yanayin siga yana bambanta yanzu wanda yake bahaushe ne da zaran ya ga wanda ba bahaushe ba zai gane shi ba sani ban kun taba lura da wannan ko bahaushen mutum da ya ga dan uwan shi bahaushe ko da a garin Iyamurai ne zai gane wannan dan uwan shi ne ko to irin haka ne kiran su daban-daban ne sai wancan ya ce ah kai dan uwana ne zo ka taimake ni akan wannan mutum sai annabi Musa ya zo yana kokarin ya raba su sai shi wancan bakin dai din sai ya fara yi ma annabi Musa rashin mutunci ce kai wani irin mutum ne kaza 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 sai annabi Musa ya dan bangaje shi wasu malamai suka ce sai annabi Musa ya dan maino shi guda daya kawai mana kawai sai ya fadi ya mutu sai ya fadi ya mutu ka san a baya na ga ya muku akwai kafinta ko wannan kafintan lokacin da aka haifa annabi Musa ai yaje ya gaya wa Fir'auna yaje ya gaya wa Fir'auna cewa wata mata fa ta haihu za ta sa yaranta a akwati saboda haka sa ido in yazo zai fada sai bakin shi ya rufe in yazo zai fada sai bakin shi ya rufe yana fita daga fada sai bakin shi ya dawo in ya dawo sai baki ya rufe kasa magana in ya fita sai yanke shawara da cewa kai bar na bar wannan maganar kawai wani irin abu ne sai ka zo zaka yi magana ka kasa sai ka fita baki ya bude ka rika magana amma in ka dawo ba za ka iya magana ba sai dai ka rika ba sai Fir'auna ya ce azane shi yazo zai mai da mu abokan wasan shi da ya fita kuma sai bakin shi ya dawo rau kai da dai aka yi haka sau ya ce kai ba za a koma ba sai ya haƙura shi ne Allah ya ce wannan wa ƙala rajulun min ali fir'auna wa ƙala rajulun muminun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shi ne wannan mutumin ai kafintan kenan ai to yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya riga ya girma ya manyanta kaga ya zama yarima cikakke kenan ko ana tafiya ana to wannan notion wannan mutumin da yayi sanadiyya ka san kowane annabi Allah yana bashi karfin masu karfi ne mutum 40 idan anan garin akwai wanda yafi kowa karfi to sai a ce Allah ya ba annabin nan karfin irin wannan mutumin da yafi kowa karfi a nan garin guda 40 baka ga murfurjiyen da matan nan suke dauka a muta a ake shan ruwa ba da aka rufe a nan Musa da hannu daya kama shi ya kan aje shi kawai shike yace ku zo ku sha kama kuma shi an gane wannan ko to annabi Musa alayhi salatu wassalam yanzu an samu akasi ya zo raba fada shi wancan da za a raba fada sai mu annabi Musa rashin mutunci sannan Musa ya dan sa mai hannu haka ba jaddakewa yayi ba dan sa mai hannu dan das kawai shikenan sai ya fadi ya mutu sai annabi Musa ya ce ma wancan kabilan nasu dan wannan nashi yace ka iya bakinka kai shiru kawai waye kashe wannan kawai ba a sani ba ka kama gabanka in kace kai ne ka kashe shi ka shiga uku in kace ni ne ba za mu a yadda ba saboda haka mu kama gaban mu tafi shikenan annabi Musa ya dawo fada abin shi ya ci gaba da harkokinsa shigargarin ranan an zo a kafar shigargarin ranan an tashi daga kailula sai aka zo a gagawa to waye ya kashe wannan kuma kabilan fir'auna waye ya kashe dangin fir'auna yanzu akai ta nema shiru akai ta nema shiru shigargarin ranan wannan mutumin da yayi fada da wancan wanda annabi Musa ya zo raba su din nan sai gashi kuma yana kara fada da wani sai ce yawwa Musa yawwa zo ga wani ma kai magani irin yanda kai maganin na jiyan nan sai shi wanda ake rigiman da shi yau sai ce a dama shi ya kashe na jiya sai ce kwari kuwa shi maganin na jiyan nan ma sai ce to ai an gama fada kuma dama an sa ai kyauta sai ya ruga sai ya je fada sai ya ce wa fir'auna an gano wanda yake sannan fadiya cewa ne aka ce Musa ne annabi Musa yana jin cewa bakka an fada mu fir'auna cewa shine yake san sai yayi wajen gari sai ya tsaya ya ji labarin yadda gari yake tukunna ina wannan kafintan naku an gane shi an gane kafinta yawwa sai ya zo ya ce ma annabi Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj ni ina maka nasiha ka fita tilla shi ya gano wannan yaron akwai wani abu a tare da shi yanzu shi ma har ya shiga fada shi ma shi kafinta amma ya koye imanin sa tukunna tilla annabtan annabi Musa bai riga ya bayyana ba sai ya ce masa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yace sarki yana nan yana shirya maka mugun tanaji an ce kai ne kai kashe wannan mutumin na jiya ina maka nasiha ka bar garin nan sai shi ku shikenan shine sai ya fita ya kama hanyarsa ta zuwa Madiyana da ya kama hanyarsa ta zuwa Madiyana bai zami a ko ina ba sai ya zo bakin gari ya tsaya saboda ya ji labarin yaya garin Madiyanan yake to a wannan garin wajen garin wurin kofan gari kenan ka san garuwan da akwai kofa akwai rijiya wanda mutane ke ɗiban ruwa masu kiwon dabbobi suna zuwa su shasha ruwa tunda an dawo daga kiwo yanzu za a shige gida ne an gane yadda abin yake masu ɗiban ruwa masu wanki ne masu kaza kowa yana hada-hadansa da wannan ruwan annabi Musa ce ya ga wannan abin al'ajabi ya ce ka ni dai ban saba ganin wannan ba ga wasu mata nan an ce su tsaya nan ga dabbobinsu an tsayar da su wai sai waɗannan mazan sun gama ɗiban ruwa sannan za a bari mata su ɗiba a ƙarshe sai annabi Musa ya ce a ai mata tausaya musu ake yi ko ba haka bane mata tausaya musu su ya kamata a ce kun sallama sun wuce gida kawai abinsu sai ku tunda ku maza ne ku ci gaba da hada-hadanku sai suka ce kai kuma daga ina daga zuwanka bakunta kawai wai ka ce wai mu ba mata wuri su sha ruwa to bari ka gani za mu a rufa rijiyan mu ga yadda za ka yi ka ba su su sha ruwan yau ka ja musu yau ba za su sha ruwan ba shi kenan sai suka taru suka daga murfi sai suka rufe wannan nike da suna rijiyan kuma rijiyan sai an yi taro ne an yi taro mutane 40 sannan za su iya daga wannan annabi Musa alayhi salatu wassalam yana zuwa kawai sai ya damke ta kawai kama hannun mu da kunkuru kawai sai ya ji baka ga yarinya abin ta fada ba inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin ko ka sai yana da karfin kuwa ya daga shi da hannu ne ce ku zo ku sha suna gama sha sai annabi Musa ya gode ma Allah sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir yace ya Allah ni ma bukaci ne fa na abin da kake saukarwa ma'ana ina jin yunwa yanzu yayi tafiya na kwana bakwai daga garin sa zuwa wannan sabon garin da yazo a hanya me yake ci malaman tafsiri suka ce ganyen bishiya yake ci kai dai ka san dai banda annabin Allah ne ai akwai ganyen bishiyan da in ka ci sai ka mutu to amma haka annabi Musa ya riga tsinkan ganyen bishiya yana ci yana tsinkan ganyen bishiya yana ci samu wasu ganye kuma a ƙasa a tsinka a ci haka haka har tsawon kwana bakwai din to ba daga nan bane Hausawa suka samu za a iya cin rama ko tunda an ci an gaba a mutu ba sai alayyahu an ci ba a mutu ba ko yawwa to irin wannan ai daga wannan tafiyan da annabi Musa din yayi ne aka sassamo wa'annan fa'idojin daga nan ne aka sassamo wa'annan fa'idojin cewa ashe akwai ganyayyakin da za a iya ci ba abin da zai faru an gane wannan to shikenan sai ɗaya daga cikin wa'annan yara matan ai matan su biyu ne sai ta ji annabi Musa yana wannan addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir tace to shikenan an gama wannan wanda ya taimake mun nan yana jin yunwa kenan sai suka dawo gida suna dawowa gida sai baban su dattijo ne ya manyanta sai ce yau na kun dawo da wuri sai wayannan yara mata suka ce wa baban su ai yau wani abu ne ya faru wani bako ne ya zo ya gan mu a gefe sai ya roki mazan nan cewa su bari mu sha mana mu wuce tunda mu mata ne sai suka ce kai a kai awa suka kwashe labari ya suka gaya wa baban yanzu ina baban aka ce yana can wajen gari ni na ma ji yana addu'a Allah ya bashi abinci amma ga lafazin da ya amfani da shi ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir cewa ya Allah abin nan da kake saukarwa na abinci to ni fa mabukacin sa ne tunda yanzu ya zo gari inda mutane suke akwai bukatu a tsinko bishiya ne ganyen bishiya akwai bukatu ba bukatu saboda haka ashe akwai hakurin da zaka iya yi sakamakon yanayin da ka tsinci kanka ne kawai abi a wuce ko misali ni magidanci ne Allah ya tsare Allah ya kare sai canjin rayuwa ya samu da ina aiki a wuri kaza yanzu na daina aikin to yanzu kaga ce faran da nake yi da a gidana yanzu zai rago inda ana cin shinkafa yanzu a koma ana cin garin rogo to ne hakuri da wannan yanayin na wani lokaci ne zai wuce karkata da hankalin ka cewa ni na saba cin shinkafa ko sata sai nayi na je na suwo shinkafa aka ce a saukar da matakin ka zuwa yanayin da ka tsinci kanka na wani lokaci ne zai wuce zai wuce to irin abin da annabi Musa yake nan sai ya wuce kuma to wannan baban wayannan yara matan wasu malaman tafsiri suka ce annabi Shu'aib ne tilla alqur'ani an gaya maka wa ila madyana afahum shu'aiba ko ba haka Allah yake ba to kuma annabi Musa ya tafi na madyana ne yanzu walamma tawajjaha tilqa a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil to wa ila madyana kuma dama madyana yace zai je to wa ila madyana afahum shu'aiba ashe wannan baban wayannan yara mata din annabin Allah ne annabi Shu'aib shi kuma Allah bai bashi yara maza ba sai mata kalli ikon Allah ashe kai da Allah ya baka yara mata ma Allah yana son ka kai ma da Allah ya baka yara maza Allah yana son ka ka san haka Allah yake wani sai a bashi mata kawai sai a kyale shi wani sai a bashi maza gaba ɗaya ko mace kwara ɗaya babu sai a kyale shi wani kuma Allah ya ga dama sai ya hada mai maza da mata mis haka Allah yake ba ruwan Allah baya shawara da wani ko to annabin Allah aka bashi yara mata gaba ɗaya sai ya ce to yanzu abin da za a yi aje a kirawo min shi wannan bawan Allah da ya tambaye ku da ya taimake ku a kirawo shi da annabi Shu'aib ke annabi Musa kenan ko shikenan hatta yanayi yadda mace ya kamata ta rika yin tafiya sai da addinin musulunci ya karantar da al'umma sai aka ce faja'atu ihdahuma tamshi ala sihya'in sai ɗaya daga cikin yaran wannan dattijan ta zo ma annabi Musa tana tafiya a natse kuma cikin kunya kenan irin wannan tafiyar da yaran mu mata suke yi yanzu to gaskiya ya saba wa karantar wannan addinin musulunci ka ga mace tana tafiya ballaga za kai haka ba wani kamun kai kana da now matan a babai matan yare ne ba ɗan matan musulmi su sa jeans suna tafiya haka to Allah ya biye mana baba to Allah ya biye mana baba Allah ya biye mana to dai Allah subhanahu wataala sai yace mace a ka'ida za ta yi tafiya ne a natse bistihiya in cike kuma da kunya ba za ta rika daga kai suna kallon samari haka ba ko tana tafi tana cin cingam kai mu mun taso mun tarar da iyaye na fadawa yayi cewa idan kuka ga mace na tafiya tana cin abu a hanya kakku aure ta ishara ne na cewa ba ta da kamun kai ban sani ban wani ya taba jin irin wannan magana kun taba ji ko sai a ce in ma ga mace na ciye a hanya kar a aure ta ba ta da kamun kai yawa to ka gani baba yana gaya mana da idan an ga yarinya tana cin wani abu a hanya tana tafiya kamar misali ta sai rake tana shan rake a hanya to sai a sai jammin rake kamar guda goma haka sai ai sallama da iyaye ai sallama da iyayenta in sun fito sai a ce to gashi an kawo wannan ne a ba lare ta sha to tun da ne rage rage zo da sha ga jami goma nan ta sha gobe ba ta kara sha a hanya ba an gane irin wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ce tana tafiya a natse da kuma kamun kai idan ta ba wai a sama haka ba tana tafiya a natse tana zuwa wurin sa sai ta ce mahaifinmu yana kiran ka dan ya sakanya maka abin da kai mana na shayar mana da dabbobi sai ce a mu ba ma yin aiki dan a biya mu mu muna yin aiki ne don Allah tace to shikenan naji wannan tilla baraka zo ba dan a biya ka to baban mu ya ce ka zo dan Allah yana son ya gana da kai to sai annabi Musa yake to bismillah to su kuma annabawa ka san sun san yanda ake tarban mutane ba kamar mu bane mutane ko ba kamar su annabawa sun san yanda ake tarban mutane annabi Musa yana karusowa gidan kaga har a wurin tafiyan ma annabi Musa kuma sai ya nuna shi annabin Allah ne tana tafiya iska yana dan daga jefan zaninta tana tafiya iska sai ya ce mata a dakata dan mata ni zan shiga gaba tace ya zaka yi ka shiga gaba baka san gidan da zamu je ba yace duwatsu zake rika dauka in zamu yi kwana ta dama sai ki wurga dutsen farayin dama in zamu yi hagu ki wurga dutsen farai ai samarin yanzu ne kika ga dan kara haka yaya faran kauri take da shi koko ana dan wani haka kama annabin Allah sai ya ce ka rika wurga dutse har zuwa inda gida yake ana shigowa ba a fara wani binciken shi kai mutumin ina ne kai magana a sai a kawo mai abinci kawai ma ce bismillah la ilaha illallah ga nama zubu zubu wala to bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ya sai yake ci sai wannan mutumin ya ce masa a ya kake cin abinci sai ya ce ina gudun kar ya zamanto ka biya ni taimakon da nayi ma wayancan yaran ne sai ya ce a ba biyan ka bane wannan karrama bako ne ishara kan cewa mu musulmai duk lokacin da muka yi bako mu girmama shi mu mutunta shi ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayfahu duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya gama natsawa ya ci abinci sai aka fara tambaye shi daga ina kake yace ai daga garin Masar nake a garin wannan fir'auna yace eh garin wannan fir'auna sai yace masa la takaf najauta min alqawmi mani zalimi yace kake ji tsoro ka tsira daga garin wa'annan azzaliman nan garin babu wannan damuwa wannan yarinyan ashe ta gani ta yaba sai ta ce mu baban ya abati istajiru tilla daga wani gari ya taho nan kaman yayo gudun hijira ne ko ban ce yayo gudun hijira ba kiyaye abin da nake faɗa kaman ban na ƙara maimaitawa da ƙarfi kaman yayi gudun hijira ban ce yayi gudun hijira ba kaman to tunda kaman yayo gudun hijira ne yanzu dama yana neman masauki ne inda zai ai shigowar shi kenan yanzu yana neman masauki wannan yarinyan sai wani abin shi kokalwanta sai ce baba istajiru dauke shi aiki kawai wasu malume sai suka ce babbar ce tace ma baban baba wannan namijin ka dauke shi aiki kawai sai ya rika shayar mana da dabbobi yana kiwon su me yasa suka ce babban ne aka ce ita ce take da wayan cewa wannan kiwon wahala ne ta ya ishe ta kiwon ya ishe ta saboda ka tilla ga namiji ya zo kuma tirani ko kawai dauke shi aiki kawai baba sai a rika abin nan dinsa sannan kuma baba bari na gaya maka wannan mutumin da kake gani yana da karfi sannan bayan karfi amintacce ne kaman ya amintacce ne ya aka ji ka sani daga tace a baba ai nazo na shiga gaban shi ina tafiya sai iska yana daga zanni na sai yace in koma baya rika amfani da dutse ina wurgawa sai dai baban koyi sai ya gano kaman dai a cikin zuciyarta akwai wani abu kaman tana son wannan ne fa amma tana ta wani kwana-kwana ne dai wannan to bari a fara yi mata bukata na farko wanda yake shine mene a dauke mata wannan kiwo din da ita da kanwanta sai ya zamanto shine dai namiji kawai ya tafi da dabbobinsa yayi kiwo ya dawo in wayannan mutanen sun hana shi ruwa ya bude randa ya bude ahan rijiyar ya shayar da dabbobinsa ya dawo gida sai baban sai ya ce inni uridu an unki haka inni jabna tayyaha taini ala an ta'jurani samaniya hijaj yace bawan Allah annabi Musa ina son zan dauke ka aiki kamar yadda kaji yarinya na ta faɗa ina son zan dauke ka aiki zaka min kiwon dabbobin nan nawa na tsawon shekara 9 idan ka min wannan kiwon na tsawon shekara 9 zaka auri ɗaya daga cikin yarinya na babban idan ka cika ya kai 10 shekara 10 ka min aikin to zan baka zabi kai da kanka zaka zaba wacce kake so a cikin wayannan yara mata guda biyar to ka san shi a kaida na dan adam ya fi son ya shilla haka ko wacce bata tsufa ba haka dai ko ba haka bane zaka dan so yar budurwa budurwa haka ko wanda wata rana kana kuna zauna a daki kawai kaga ta tika maka rawa me kun da kana kallo a TV yanzu gashi a dakin ka ma ana maka rawa ko da ke yan matan yanzu ba sa rawa a wai a daki a gaban mijinsu nake magana na'am a gaban mijin to ashe bai to har yanzu ana nan ke ko ya danganta ne idan mutum ya nuna shi malami ne sai a ki mai rawa ko ka gani ko to ita yarinya karma an ka aure ta kai ba ruwanta sai a gaban ka ta yi rawanta ta yi komai tilla dama ta dauke ka a matsayin yaya ne ko yaya kaza irin wannan an kulli irin abin da ta dauke ka kenan amma an kaje ka auro yarinya ai shekara 40 sai ta riga gaya maka cewa kai ni fa siniyan ka ne ba ko ba ka ga kai na girme ka ba sai za ka riga cewa an kawo maka abinci baka san inda kike ne ke bane ne ka dauko ka ga re to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yadda zai yi wannan aikin kaga yanzu mas'alan abinci an dauke mas'alan wurin kwana an dauke ko ba haka ba to kuma wannan shine zai sa ya samu mene mata kuma yanzu saboda haka annabi Musa sai ya yadda kaga zuwa tsawon shekara 9 nan ko shekara 10 an manta abin da ya faru sai ya koma garin su ya ci gaba da hidiman sa lafiya lafiya to haka annabi Musa yayi har ya cika shekara 9 nan wasu malami suka ce a shekara 10 ne kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ni annabi Muhammad na tambaye mala'ika Jibril shekara nawa annabi Musa yayi a wannan noma wannan kiwon yace shekara 10 yayi kenan annabi Musa ya zaba wacce yake gani ta dace bayan shekara 1 da auren annabi Musa alaihi salatu wassalam matarsa ta haihu sai yanke shawara ya koma gida garin su ya nuna wa danginsa ga mata yayi ga yaro kuma to akan hanyar su ne na komawa shine Allah subhanahu wataala yayi magana da shi to lokacin an yi ruwa suna jin sanyi sai Allah subhanahu wataala ya sa wuta a jikin bishiya da wannan wutar tilla annabi Musa yana buƙatar wuta da zai didimi yanzu ko ba shi ba yaran nan nasu dai da yake danyen haihuwa ne ko danyen goyo ake cewa da Hausa ko ana buƙatar dimi yaran ya ji dimi sai ya ce wa matarsa jirana anan wurin wa qala li alihim kutu inni anastu nara ko yace ni fa na ga wuta ku tsaya nan ban je wurin wutan can in dauko garwa shi ko na roro wuta in kawo nan sai aji in ma mutane ne a wurin zan ji labari yaya can gari inda za nan yake shi ne sai ka zauna yana zuwa wurin sai Allah subhanahu wataala yayi magana da shi ta wannan wutan falamma ataha nudiya ya Musa yana zuwa sai aka ce ya Musa sai zai zai tsoro tsaka ce la taka ku kaji tsoro yace wane ne bayyana kanka yace a ba maganan bayyana kai bane ni ne ubangijinka ana Allahu rabbul alamin shiramata kalmunka yanzu kana wurin da yake wuri ne mai daraja innaka bil wadil muqaddasi duwa shirata kalmi sai shirata kalmunsa shikenan sai aka masa wahayi inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata da zikri inna sa'ata atatun aqad ukfiha li tazakul nafsin bima tasa sai aka ce masa ah Musa wa ma tilka bi yaminika wai menene a hannunan naka kage yanzu ya fara sakin jiki tunda ya gano ba shedan bane ba aljani bane wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai ya ce ah hiya asaya ai sandana ne Allah atawakkau alaiha nake dan dogara da ita wa ahushu biha ala ganami da ita kuma nake bubbugowa dabbobi na ganye daga cikin bishiya ko shi yasa kaga filani ba a raba su da sanda da kuma wuka wanda za a sassaro reshe na bishiya dabbobin su ci ana dogara sanda in dabban ta kiji a kora ta da shi ai haka ko yace wa hushu biha ala ganani Allah waliya fiha ma'arib ukhra ina ma da wasu bukatocin da nake yi da sandan nawa sai Allah subhanahu wataala ya ce walqi ma fi yaminika ko a wa hushu biha ala gani wali fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa yace to ya Musa wurgar da wannan sandan kai kallon ikon Allah menene zai faru sai ko yayi yadda wannan sandan fa idha hiya hayyatun tas'a sai ya ga sandan shi ta zama maciji sai tsoro ya kama shi sai aka ce masa kai ya ji tsoro ya kama macijin kuma ya gani sai ya kama maciji kawai sai maciji ya koma sanda sai aka ce Musa yace na'am ya Allah sa hannunka a cikin ajihunka wasu malamai suka ce a ba ajihu bane irin namu wannan a wuyansa ne haka sai ya sa hannunsa haka kasan ammatansa ka ciro hannun kawai in ka sa hannunka cikin kasan hammatanka wasu malamai suka ce a juhuri ko ma dai yaya ne mu dauka a juhu ko aka ce to sa hannunka a juhu ya Musa kai kallon ikon Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya sa hannunsa a juhu ko a kasan hammatansa sai aka ce ciro hannun yana cirowa kawai sai hannun yayi ta haske kai ka dauka wata ne yana ta haske sai aka ce wannan ayoyi ne wanda zaka aike ka da shi ka je wurin Fir'auna kaga fori da kawai ce to ito ga matan ai za a koma taho da matan to annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya koya wa duniya wani darasi cewa duk lokacin da wani abun alheri ya same ka jawo dan uwanka an gane wannan jawo dan uwanka maimakon kai kade kawai kayi arziki kawai kabar yan uwanka su ta shan wahala suna maka fadanci kana ba su naira 50 naira 100 500 a jawo su ma su ci arziki sai annabi Musa alayhi salatu wasallam sai ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqda min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli a cikin suwane yace Haruna Adi ma'ana za ka kore wace in zamu fara karatu wannan addu'a muke yi rabbi shrah li sadri ya allah kayyallu wa takirjina kayaye min dukkanin wani abu wanda zai hana ni gane fahimtar abu wa yassirli amri ka sauƙaƙa min al'amari na ba an ba su annabta ba yanzu to ka sauƙaƙa min al'amarin nan nawa wa halul 'uqdatan min lisani wannan guraguran dake baki na domin muryarsa baya fita yana da kaman tsamun baki sakamakon garwashin wuta da ya sa a bakin sa ka kalla wani ikon Allah kuma a wurin ya dauko garwashin wuta da hannunsa hannun bai kore ba lokacin da Fir'auna yake sanya gano wannan wai yaro ne koko babban mutum ne yazo a sigan yara gaskiya shi dai bai gane mu wannan yaron ba domin an ce wata rana yazo yana wasa da Fir'auna na kan kujeran mulkin sa sai ya kama gemun sa da yake Fir'auna yana da gemu ya kama gemun sa ya ta wasa haka sai ya jawo shi sai ya fado Fir'auna ka san kuma sarki ya fada akan kujeran mulki ba karaman abu bane to shine wannan abin ya ba Fir'auna tsoro cewa ka wannan ba yaro bane ya dana hannu fadi yace ya kamata a gwada shi aka ce to ya za a yi sai yace a samu dabino da wuta idan yaro ne zai dauki wuta tunda bai san wuta ba idan babban mutum ne zai dauki dabino shikenan aka kawo da wuta da dabino aka ce ma annabi Musa ya dauka yana yaro lokacin annabi Musa yayi haka zai dauki dabino aka ce malaika sai ya tura hannunsa sai ya dauki wutar bai kuma kone ba sai ya sa wutan a bakin sa a harshen sa shine wutan ta kona harshen ya tofar sai Fir'auna ya dariya yaro ne kuskure ya ka samu to shine a wannan wurin kaga muryar ba za ta rika fita ba daidai saboda harshen ya sama kuna sai annan Musa yayi addu'a tunda ya san Allah mai iko ne ya gyara wannan wurin da ya kone sai ya ce wahalul uqdatan min lisani ya Allah wannan guraguran da ke baki na da yasa murya na ba ta fita kiliyali Allah ka gyara in dai kana yin magana a gaban mutane in kana yin wannan addu'a to duk lokacin da kai magana mutane za su gane karatunka ba tare da an sha wahala ba shi yasa in zamu fara karatu muke roƙon Allah duk abin da zai hana mutane gane karatun Allah ya dauke ya cire shine yasa za ka na ta fara karatu ban yi ba ban taba ko karatun dare da muke yi akwai can kofar gidan a kofar masallacin Alhaji Audu ko muna yin karatu tsakanin sallan a bayan sallar Isha'i zuwa karfe 9 awa ɗaya muke yi kowane rana bayan Ramadana da Ramadana ne muke dakatawa to ko a wurin zamu fara karatu sai mun yi wannan addu'a saboda mene babu fa'ida ka zo kana ma mutane karatu su kasa gane karatunka to wannan yana daga cikin sirrin wannan addu'a cewa wahalul uqdatan min lisani ka warware wannan guraguran da ke ciki yafqahu qawli me yasa dan mutane su fahimci maganan da zan musu waj'alni wazira min ahli ya allah ina roƙonka ka bani mataimaki daga cikin dangina menin fada dama darasin da annabi Musa ya koya mana kaga yanzu indai kana tunanin an ba annabi Musa annabi Haruna ne dan bakin annabi Musa baya fita yanzu an fada an gyara masa to menene bukatun kuma kana neman wani mataimaki a'a saboda a nuna wa duniya duk lokacin da abin alheri ya same ka jawo na kusa da kai jawo dan uwanka shi ma ya samu wannan alheri ba ka rika koransa ba ko da dai yanzu Allah ya kai mu wani lokaci wanda in ka kawo na kusa da kai sai ya zamanto shine kuma ke kokarin cutar da kai ban sani ban ya taɓa faruwa a nan garin yana faruwa ko ka kakka dauko na kusa da kai shi kuma yana kokarin ya cutar da kai a to yanzu ya kenan za a yi sai musulunci ya ce a kowa ya iya Allahnsa ne ya yi dan ka kawo dan uwanka cikin sana'anka ba shike nufin shikenan ka mallaka masa komai naka ba yi a wane kazare zaka rika lura mun da shi ka rika kawo mun report kuma na baka naira 40,000 ka je ka so kaza ina kayan da aka so ga su nan ka gan su nawa aka siyar a cikin kayan an siyar da guda 7 a rubuta kai ma ka rubuta riban nawa muka samu mun samu riban naira 3000 a rubuta to shikenan karshen wata ya kare ga naka abu in ba wata wata bane karshen sati ne ga naka rabak shikenan kage yana samu kai ma kana samu an gane wannan asa ido sosai akai ba kuma yana nufin cewa a kore ɗan uwa daga sana'an ɗan uwa bane a sa su a ciki sai a ƙara sa matakai kuma kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya sa ku rabu lafiya da kai da waɗannan ƴan uwan naka da ka jawo su cikin aikin naka an lura da wannan ko to shine annabi Musa sai ya koya mana annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce waj'alni waziran min ahli ka sanya mini mataimaki daga cikin ƴan uwana sai bai yi shiru ba sai ya ce Haruna aji wannan wanda muke dan uwana wanda ba maman su dai ba Haruna aji kaga kenan annabi Musa alayhi salatu wassalam bai yadda wai kishi ko ya ake cewa bai yadda kishi yayi tasiri akan rayuwar shi ba dan wancan dakin su daban dakin mu daban shikenan bazan jawo shi cikin arziki na ba shari'a musulunci ce kakka yadda da wannan shedanci ne dakin mu daya da kai zo ka ci abinci Allah ya mun arziki dakin mu ba daya da kai ba zo ka ci abinci wannan abin da mutane suke yi wai dan dakin su ba daya da wani ba ba za a bari ya ci abinci a karkashin ka ba zalunci ne ba karantarwan addinin musulunci bane za a danyi hakuri da yanayin yanda nake karatu ne na danyi hakuri saboda da yawa daga cikin mutane wannan damuwar tana tare da su sai wai dan dakin su ba daya da wani ba ba za a taba barin shi a ci abinci karkashin wani ba sai a bar wancan yayi ta wahala yayi ta wahala ɗan uwannan nashi kuma suna da kuɗin da idan an ce su sai garin nan gaba ɗaya za su yi siya amma kaga ɗan uwansu suna wahala me yasa wai saboda ba ɗakin su ɗaya bane an gane wannan ko to wannan ya saba wa karantarwa musulunci a'a ɗakin mu ɗaya zo ka ci abinci ɗakin mu ba ɗaya ba zo ka ci abinci kai shari'a musulunci yace ba ko wanda yake makwabcinka ne zai iya yin abin da ake bukata jawo shi ba sai lalle dan uwanka na jini ba ai Allah bai yi duniya dan mutun daya rayu ba ko dole sai ba ga abin da Allah ya faɗa ba walau la dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadati al-ard da ba din taimakekeniya da ake yi da juna ba ai da duniyan ta lalace da duniyan ta watsi an gane wannan ko me Allah yake nema gare mu mu haɗu mu taimaki junanmu shine abinda Allah yake nufi an gane wannan ko sai ya ce Haruna aki ya Allah dan uwannan nawa ma nake so a sa wajalli waziran min ahli Haruna aki ushtud bihi azri wanda zai karfafe ni wa ashriku fi amri kuma mi tarayya da shi cikin al'amari na me al'amarin da aka bashi annabta waye roƙon mu annabi Haruna ya zama annabi dan uwansa annabi Musa wa ashriku fi amri nayi musharaka da shi nayi tarayya da shi cikin wannan al'amarin nawa da ka bani na annabta menene fa'idar musharaka da shi yace kai nusabbiha kafira dan mu yawaita yi maka tasbihi wa nadhkuraka kafira mu yawaita yi maka zikiri zikirin nan ne da kake ta gani ana magana wasu na cewa ba sa so a faɗa to annabi Musa maka kalla shi ma da kansa fa yana zikiri ashe annabi Musa ma zakiru ne wa nadhkuraka kathira idan kunta bina domin kai Allah kana kallon mu duk yadda muke kaiwa da komowa sai Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa ai an sa kawai yace kad uti ta so laka ya Musa ai duk wayannan tambayoyin idan tambaya kwara ɗaya ne sai a ce su'al idan tambayoyin da yawa sai a ce su'ula sai Allah ya ce kad uti ta so laka ya Musa ai mun ansa wayannan addu'o'in naka tuni kafin ma ka rufe baki mun riga mun ansa ka rubuci ta so laka ya Musa ka waiga baya mana annan Musa walaqad mananna alayka maratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha an igzibi bi tabuti fagzibi fil yammi falyurkil yammu bi sahil ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan wa alqaitu alayka mahabbatan minni to inda aka gana da annabi Musa nan aka bashi annabta shine wurin da ake kira duri sina'a an gane wannan to a wannan sabuwar suran sai Allah subhanahu wataala ya ce wadur ina rantsuwa da dutsen da nayi magana da annabi Musa a dashi ina rantsuwa ishara kan cewa shi Allah madaukakin sarki yana da dama ya rantse da kowanne irin halitta nasa amma kai ba ka da dama ka rantse da kowanne halitta na Allah ba za ka ce na rantse da katangan gidanmu ba haka ce ƙarya kake ko ko irin abin da yake a kasar Hausa na rantse da babana haka ce ƙarya kake ko ko wasu kasan wasu kuma ba haka suke cewa ba na rantse da kabarin babana haka ce ƙarya kake da me zaka rantse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billah aw yasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru amma shi Allah madaukakin sarki yana da dama ya rantse da dukkanin abin da ya so da kuma abin da ya ga dama kaga dai anan wurin Allah ya yi rantsuwa da wadur a wani wurin Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da sama a wani wurin Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da kama da wata ko wa shamsi wa duhaha wal kamari idza talaha wan nahari idza jalla duka wannan rantsuwa ne to anan wurin sai Allah subhanahu wataala ya ce wadur ina rantsuwa da dutsen nan na dur ai na muka ce dutsen yake ai karatun kenan yanzu wannan labarin da aka baka ai ba an baka kawai aka kawai bane a ina dutsen yake yanzu muka fara cikin labarin nan a dur sai na ai sunan dutsen kenan ai a ina dutsen yake Madiyana amma bawon Allah nan kabbara to kaga dutsen yana garin Madiyana Allah yace nayi rantsuwa da shi aya na biyu sai Allah subhanahu wataala yace wa kitabin mastur ina rantsuwa da littafin nan wanda aka yi rubutu a jikin sa malamai sun yi maganganu akan wani littafi ne wannan wasu malamai sai suka ce wa kitabin mastur ana magana kan lawhul mahfuz lawul mahfuz ai akwai rubutu ne a jikin sa ko wanda shi lawul mahfuz babu wani halitta wanda yake sai ya rubuta wani abu a wurin wanda ba Allah ya nufa ba dukkanin abin da zai faru a duniya tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta har zuwa tashin kiyama yana nan rubuce a wurin dukkanin ilimin da al'umma suke da shi duka a ce malam wani yana da ilimi malam wani yana da ilimi malam wani yana da ilimi duka yana nan wajen wannan lauhil mahfuz din bai kai ma rabin layi ba na mutane to rubutu ne gashi nan Allah kadai ya san iyakan shi an gane wannan duk da zaka ji wasu malamai suna cewa sadara bakwai kamar yadda Allah ya halitta sama bakwai kasa bakwai to layin da ke jikin lauhil mahfuz wasu malamai suna cewa bakwai amma mu ba abinda addinin musulunci ya umurce mu da bibiya ba kenan in ma ka san nan wani layika zaka je karanta ne to dan me zaka bata ma kanka lokaci sai ka gano layi nawa ne ko barma malamai wannan su je su tayi nasu ne amma kai kai imani Allah subhanahu wataala yana da abinda ake kiransa da suna al-lawhu kuma wannan lawhu din mahfuz ne abin kiyayewa ne ko ba ga abin da Allah subhanahu wataala yayi mahalitta ba sai Allah subhanahu wataala ya sanya wa mutane ilhama yaya sigan Allah yake ko sai mutane suka yi ta kwaikwaya aka saro wani itace a gyara shi haka ai wani abu ta saman shi haka sai a ce mariki sai a ce allahu kenan allahu kuma haka zaka ce wa allahu wanda ba irin wannan itacen ba ko wannan katakon ba ba a ce mai allahu sai dai a ce mene as-saburatu irin wannan da ake yi a makaranta kaga an yi siminti haka ko an kawo whiteboard din nan ba a kiran wannan allahu sai dai a ce mai as-saburatu allura to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kitabin mastur ina rantsuwa da wannan littafin wanda yake da rubutu a jikin sa wanda yake shine lawul mahfuz wanda Allah subhanahu wataala ya sa aka rubuta dukkanin abin da zai faru a duniya har zuwa lahira har tashin alkiyama wasu malaman tafsiri Allah ya saka musu da alheri suka ce wa kitabin mastur abin da ake nufi da wa kitabin mastur shine wannan alqur'anin da muke karantawa Allah ya ce ina rantsuwa da wannan alqur'ani yanzu ka kalli alqur'anin da ke gabanka za ka ga akwai wasu layika haka akwai wasu layika haka akalla zaka samu layika kaman guda 7 zuwa 10 wani wani littafin wani rubutun kuma sai ga litta layi 13 har ma kaga naka ko akwai layin ko nasunan to guda ne wanda naka kaga arama yana kirgana shi na arama shadiya to ai shine kitabin mustur littafin da aka yi rubutu a cikin sa kaga wasu malamai sun ce lawhul mahfuz ko wasu malamai suka ce wannan alqur'anin da kake karantawa in ka kalle shi sosai za ka ga akwai layi wanda layin kawai ba haka kawai aka yi shi ba a'a wasu kalmomi ne aka jera su su kuma kalmomin ba haka kawai aka yi su ba magana ne na Allah subhanahu wataala saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce shi ma alqur'anin ina rantsuwa da shi in wancan lawhul mahfuz ne kamar yadda wasu malamai suka tafi to shi ma lawhul mahfuz din Allah yana rantsuwa da shi baga wani wurin Allah ya fito karara da rantsuwa da alqur'anin ba sai yace yasin ina rantsuwa da kai annabi muhammadu kila wasu malamai sun dafa kan cewa yasin sunan annabi muhammadu ne ko yasin Allah yace ina rantsuwa da kai annabi muhammadu wal qur'an mene Allah yace ina rantsuwa da wannan alqur'anin wanda yake cike da hikima kaga dai an rantsu ko kai wani wurin fa Allah rantsuwa yake yi da rayuwar annabi Muhammad sai yace la'amuruka innahum nafi sakratihim ya'mahuna ina rantsuwa da rayuwanka annabi Muhammad masoyina su suna cikin dimuwa ne an lura da wannan ko to sai Allah subhanahu wataala yace wa kitabin mustu ina rantsuwa da wannan alqur'ani ko ina rantsuwa da lawhul mahfuz wanda Allah subhanahu in ka tabbatun alqur'ani ne to babu wani littafi da Allah subhanahu wataala ya taba saukarwa da ya kai darajar alqur'ani ne girma duk wayannan littafan da kaga an ce an ba sufi ibrahima an ba annabi ibrahima an ba annabi musa an ba annabi isa an ba annabi dauda dukkanin su sakonnin da ke cikin wayannan littafan gaba daya Allah ya tattare shi ya sa shi a cikin alqur'ani da makai ko mu ta maka ayan ta fada wannan ne ko ajalisu da yaran ma kace muna ta musu shishigi ko rafi mun shishigi ba ramomi to shikenan ka san wani zaman alramomi in suka kana ta jawo ayoyin qur'ani sai ce waya ce waye ce kaza kai alramani ka ba mu wurin mu ko bayani ne ya kama ba laifi ba ku jawo shi ba to shikenan arama ya ce a jawo ayoyin kawai abinda ke nuna maka cewa duk wayannan littafan abinda aka saukar da su Allah subhanahu wataala ya ture shi ya sa shi a cikin alqur'ani shine fadar sama da wakin sarki da yake cewa am lam yunabba bima fi sufi musa shin wai ba a ba su labarin abinda aka saukar ma da annabi musa bane wa ibrahim alladhi sufi ibrahim kenan daltafan da aka saukar ma da annabi ibrahim guda 7 nan ba a ba su labarin abinda ke ciki bane menene ke cikin wannan littafin in a summary sai aka ce alla taziru waziratun wizra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjayn al dhakara wal untha min nudbatin idha tumna wa anna alayhi nas'atan ukra wa annahu huwa har zuwa dai karshen kisan tunda an gano ayoyin ba sai mun ci gaba da karantawa to duk abin da ke cikin ne ba wannan to kaga qur'anin ya fi kowane littafi sai Allah subhanahu wataala nan wurin sai ya ce to ina rantsuwa da shi a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce fi raqim mashhur to ka jawo ayan da zamu tashi gobe kenan da idan Allah subhanahu wataala amma Allah ba kabbara shi ma shikenan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana innahu wali zalika wal qadiru alai idan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu zamu hakura mu mi addu'a mu tashi kafin nan jiya da shekarar jiya nace zan kawo littafi wanda yake nuni cewa ana shiga cikin kabarin nan ko a sa mutun in ya rasu to ga wannan daidai daga cikin tarihin wa yake da suna Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nawfal wanda ake kira sa suna Sa'id bin Zubair bin Amru bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Am Umar bin Khattab dan uwan Sayyidina Umar ne bin Khattab shi wannan bawan Allah lokacin da ya rasu mutum ya nemi wannan littafin ana kira littafin da suna Mushrid Allah ila ma'rifatul ashab kan nemi wannan littafin ya kawo tarihin sahabbai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an tarji littafin ne dan a koya wa yara kanana to a cikin wannan juzu'i na biyan kaga akwai na daya kenan akwai na biyu akwai na uku a makarantar dare da muke yi a can layin Zaria duk mun sauke wannan duk dalibin da ke zuwa makarantar daren mu ya riga ya san wannan littafin daga farkon sa har karshe kuma kyauta ne ba wai biyan kudi yake yi kawai karfe 8 na yi kaga mutane kawai ka zo ka zauna kawai za ai karatu kawai daga nan sai ka neman littafin da ake yi to idan ka je karshe ko shi Sa'id bin radiyallahu ta'ala anhu aka ce ya rasu ranan juma'a shekara ta 51 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wanda ya shiga cikin kabarin sa lokacin da za a sa shi a kabari shine wane wa nazala sa'ad wa ibn umar fi kabri da sayyidina sa'ad da abdullahi ibn umar sune suka shiga cikin kabarin suka aje shi kamar yadda ake ajewa kamar yana dan waye ke tambaya shin akwai wani nafsi ne da yace in mutun ya rasu sai wani nasa ne zai shiga kabari koko yaya abin yake sai mu ce kaga aikin sahabbai yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun aikata haka idan ka je karshen littafi nabiyin nan zaka ga an kawo tarihin waye ne wannan an kawo tarihin aminu hadihil umma wanda yake shine Amir bin Abdullah bin Jarrah Ubaida bin Jarrah kenan ko lokacin da Ubaida bin Jarrah ya rasu Ubaida bin Jarrah ya rasu a sakamakon wani annoba da ya faru shekara ta 19 shekara na 18 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin sayyidina Umar shine shi Ubaida bin Jarrah ya rasu lokacin da ya rasu wanda ya masa sallah shine Mu'adh bin Jabal al-Ansari wanda suka shiga cikin kabarin sa shine Mu'adh bin Jabal din da Amru bin al-As da Dahab bin Qais radiyallahu ta'ala anhuma to kaga littafi kenan wannan mun kawo shi wanda yake nuna cewa aiki ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi idan mutun ya rasu to ɗaya daga cikin ƴaƴansa in ba ƴaƴa ba to makusantansa ya binci sa shi a cikin kabari idan ba a samu ɗa ba ko wani makusanci to wasu daga cikin mutanen gari sai su sa idan kuma gawan ba ta yaran bane ai mun faɗa akwai wanda in ya rasu gawa ba nasu bane ko mun faɗa kamar limamin gari idan ya rasu wannan gawan ba ta yaran limami bane ta al'umman garin ne domin limamin gari ai baban mutanen gari ne haka nan sarkin gari idan ya rasu gawansa ba na yaran sarki bane na al'umman gari ne an gane wannan limamin masallaci mun faɗa na liman mun faɗa na sarki ko sai wani ladan idan ladani ya rasu ai shi ma yana hidimtawa al'umma ne saboda haka gawansa ba na yaran ladan bane na al'umman gari ne sai dai in al'umman gari sun duba Allah sun ce wa ɗaya daga cikin yaran to zo ka kama sai a sa tu wannan shikenan amma da ni da kai da muke mu ba kowa bane a gari in aka rasu kawai shikenan kawai sai a samu kowa da kowa ya samu kawai an gane wannan Allah ya fi mana abu na ɗaya kenan abu na biyu mun yi magana akan tsugunno an tuno mun yi magana akan tsugunno cewa an taba tsugunnawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ko yayi fada akai muka ce shi ma insha Allah za mu kawo wasu hadisai wanda suke nuni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsugunna a gaban sa dan a nuna girmama shi kamar yadda muka fada a jiyan da shekaran jiyan cewa tsugunno nau'i ne na girmama mutum an gane wannan to idan ka kalla wannan hadisin da zamu karanto yanzu zaka gano abin da aka yi domin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ku bari mu faɗa wannan muke cewa yake cewa rawa Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ina zaune ina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah faqala sai yace inna lillahi ibadan lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu bayi laysu bi anbiya laysu bi anbiya su ba annabawa bane wala shuhada su kuma ba shahide bane yaqbiduhum an-nabiyuna wa shuhada annabawa da shahidai za su duka kishin su ranar lahira bi qurbihim saboda kusanci da wayannan bayan Allah suka samu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa maqarihim min Allah yawmil qiyamah da kuma gatan da Allah subhanahu wataala yayi musu na ba su masauki a ranar lahira kala sai shi wannan bawan Allah Abu Malik al-Ash'ari sai yace wa fi nahiyatil masjid a'rabi a can kusurwan masallaci can karshen masallaci akwai wani balaraban kauye warama biyadai sai haka da hannunsa kawai ta san jilla kasa ne ya shine sai ya karkaba hannunsa summa kala sai ya taso sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko fajasa ala rukbatai da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya durkusa fajasa ala rukbatai fajasa ka kiyaye wannan fajasa ala rukbatai sai ya durkufar da gwiwoyinsa ya sa gwiwoyinsa a ƙasa ba shi bane durkusan da ake ta magana a kai me yasa bularaban kauyen nan yayi dan ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama sawa sai ya ce hadisna ya rasulullah karantar da musu wane ne wayannan mutanen da annabawa za su yi kishin su shahidai ma za su yi kishin su kala fara'aitu fi nahiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-bushra yake sai na kalla a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi murmushi ka gani ko isharar kan cewa murmushi sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kai ta daure wa mutane fuska ba zai da fa'ida ta daure wa mutane fuska an gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana duk lokacin da kaga wani dan uwanka ka saki fiskanka kai murmushi manzon Allah yace za a rubuta maka sadaka saboda ko da yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka gani cikin murmushi kai ma kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ne yake faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace hum ibadun min ibadillah wayannan mutanen wasu bayi ne daga cikin bayin Allah min buldanin shatta daga garuruwa mabambanta juna wa qaba'ilun shatta da kuma yare daban-daban lam yakun bainahum arhamun yatawasaluna biha ba su da wani alaka na jini tsakanin su da junan su wala duniya yatabadaluna biha ba kuma wai kasuwanci bane ko neman duniya ne ya hada su menene alakan su yatahabuna bi ruhillah suna soyayya ne don Allah yaj'alullahu wujuhum nuran yace Allah zai sanya haske a fuskan su ranar lahira wa yaj'aluhum manabir min lu'lu'in Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a sanya musu mazauni minbari a farfajiyan kiyama ba waye yake fadan wannan manzon Allah ba a farfajiyan kiyama lokacin da wasu ke tsayuwa tsawon shekara 50 amma su za a zo musu da kujeru na lu'lu'u lu'lu'u banna kara karantawa saboda ka kiyaye waye ja'alahum manabir min lu'lu'in ko za a sanya musu mazauni na lu'lu'u ko kudamur rahman sai a ce wayannan bakin ar-rahman ne bakin Allah ne yabzaun nas mutane na firgici suna imuwa wala yabzaun su'a na tsike waya khafun nasu mutane na tsoro su wala yakafuna ba sa jin tsoro menene dalilin da yasa su ba za su ji tsoro ba saboda sun yi soyayya don Allah kenan kamar da Hausa kawai sai ka ce duk wanda suka yi soyayya da junan su ba ina maganar saurayi da budurwa ba a'a mutane ka ji kana so na inji ina son ka ba dan wai kana da kuɗi zaka rika bani ba ina son me shayi ka gane wannan ka ji kana so na ina son ka haka kawai don Allah ba wai dan ina neman wani abu a wurinka ba ko kana neman a so juna don Allah shine zai ba mutum wannan daman ranar lahira a bashi irin wannan membarin an gane wannan za mu je mu ƙara daukan nasi na ƙarshe akwai su wuraren idan ka kalla za ka ga sunan da yawa amma ina son mu je na sayyidina Umar ne saboda shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ina ganin shine na kusa da ƙarshe a cikin wannan rubutun abin da sayyidina Umar yake faɗa ko wannan ke da yake abin nayi shi da sauri haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan dai wannan ya isa ya nuna wa mutane cewa tsugunno ba aba bane wanda yake haramun ne domin da haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taba bari haka ya faru ba ko ba haka ba ga na sayyidina Abubakar wanda asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin sa ya tashi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wani abu ya shiga tsakanin su an gani ko zan karanta wannan hadisin ya zo a littafin sahihu bukhari yake cewa anna Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu qadiba min Abubakar min Abi Bakr sayyidina Umar yayi fushi da sayyidina Abubakar wa fi muhawaratin bainahuma cikin wani tattaunawa ne da suka yi fa talaba minhu Abu Bakr an yafira lahu sai sayyidina Abu Bakr yace tunda dai ranka ya baci kan wannan tattaunawan da muka yi sayyidina Umar da Allah kai hakuri sai sayyidina Umar yace ai ni bazan yi hakuri ba ni dai kan bazan yi hakuri ba kamar da wasu suka ce ni dai kan bazan yafe maka ba an gane wannan illa har ka bukanta mun rai an gane wannan sai sayyidina Abu Bakr فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيزور من زن الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له سيبا من زن الله صلى الله عليه وسلم لابارا عبين دي فارو تتونا واني مكي ذكانينا دا سيدنا عمر سكين تتونا وان سي سيدنا عمر يجهوشي تو سينباش حقوري چهوات اللا تتونا وان هر ياكي كاجهوشي جون اللا كي حقوري تو شين سيدنا عمر سي يجه بزي حقورة با شين نزونكي جي عمك من زن الله صلى الله عليه وسلم ناش غدا موا a ce ina mu'amala da wani har yaji haushi in ce yafe min yafe yafe min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sai ran shi ya baci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaghfirullahu laka ya Abu Bakr Allah ya gafarta maka ya Abu Bakr Allah ya gafarta maka ya Abu Bakr Allah ya gafarta maka ya Abu Bakr so uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yaghfirullahu laka ya Abu Bakr salasan manzan Allah ya rika ce masa sayyidina Abubakar ai Allah ya gafarta maka ai Allah ya gafarta maka ai Allah ya gafarta maka sayyidina Abubakar ya nufa tattaunawa su dan ya bakanta mai rai ne a'a ai ku kai tsakanin ka da matan ka ma kan sama haka kaga kai ana yin tattaunawa haka na fira ko sai dan wata wurgo ta dan magana haka malam sai garanka ya baci to balantana namiji da namiji ko ba haka ba ita wancan fa ka dauko ta daga wani gida ne kake ba ta abinci kake ba ta sutura ka ba ta abin sha ba ta lafiya ka kai ta asibiti amma kawai sai ta kunno maka wata wutan malam kai ko ba to ballantana namiji ba ce yadda shi kake ba komai ba ko to amma duk da haka sayyidina Abubakar ya nuna wa mutane yadda ake rayuwar duniya idan kana mu'amala da mutane sai ka ga ran wani ya baci to kaka ce kai ka jiyo a ka ce a lallashe shi domin baka san wane ne gawan fara ba baka san wane ne gawan fara to shine abin da sayyidina Abubakar ya guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ya yafe maka ba je ka Allah ya yafe maka har so uku kuma ina Umar nadima da sayyidina Umar ya ga abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya san wannan labarin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya gafarta wa sayyidina Abubakar sai yayi nadama fa ata manzila Abubakar sai yazo gidan sayyidina Abubakar da yazo gidan sayyidina Abubakar fa kala asamma Abubakar yace sayyidina Abubakar na gida fa kala sai suka ce la sayyidina Abubakar baya gida to sai ya tabbatar idan dai baya gida to sayyidina Abubakar baya zaman majalisa yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara kan cewa wannan zaman majalisan da muke yi haka yake cewa nan garin sai ga magidanta sun je ina majalisa wani wuri an zauna an taru ya saba wa karantarwar musulunci zan kara maimaitawa ni ba tsoron wani nake yi zamar majalisa ya saba wa karantarwar musulunci shi abinda musulunci yace ana yin sallar isha'i kowane magidanci yaje ya zauna da iyalin shi domin lokacin kenan da kake da dama da za su je yin fira da kai to safe na yi ka tafi kasuwa ko ka tafi wurin neman abincin ka ka dawo daga wurin aiki lokacin sallar magriba yayi kai arola kai sallar magriba ka dawo gida ko ka zauna a waje an yi sallar isha'i an yi sallar isha'i kuma sai ƙara komawa wai wai majalisa ba za ka shigo gida ba sai karfe 10 wani sai karfe 10:11 a 12 kuma haba sai ka shige barawo ana samun masu zama a majalisa 12 to wannan sun saba wa karantarwar addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum bayan an yi sallar isha'i ya je ya kama wani fira aka ce lokacin iyalanka ne an gane wannan na san mutane da yawa mun yi wannan kurakuran to amma lokaci bai wuce ba mu gyara in dai ba mutum yana neman abinci bane a lokacin akwai wanda sana'a na yake yi a shabe yake yi to kaga zai fita ya nemi abinci to kaga wannan neman abinci majalisa yake akwai wanda a shi shayi yake siyarwa to kaga dai zai je wurin shayin sa ko akwai wanda nama yake siyarwa zai je ya siyar da naman sa kaga wannan ba ya je fira bane ya je ku ce abin da nake faɗa wanda shi ba aiki yake ba kawai ya je ya zauna ne a wannan dali ana ta surutun banza to shari'a musulunci ya hana wannan an gane wannan Allah ya yafe mana to ya tabbatar yan sayyidina Abubakar baya gida ina za a same shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ala wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yatama'ar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana ganin sayyidina Umar yazo kawai sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rika canzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bacin ransa ya rika bayyana a fuskar sa hatta ashfaqa Abubakar har sai da sayyidina Abubakar ya ji tausayin sayyidina Umar fajasa ala rukubatayhi sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar khalifan manzon Allah na farko ya durkusa da kafafunsa bibbiyu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala sai ya ce ya rasulullah yace ya manzon Allah ana kuntu aslam ai ni ne ma aka zalunta mara taimi kuma kai ne yanzu kake jin haushin kaga aha ni ne ko aka ma wannan abin ne nema a yaje ba a yaje mini ba to kaga kuma yanzu kai ne manzo Allah ma kake kuma ta jin haushin yanzu an lura fa kan nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadzabta yace Allah subhanahu wataala ya turo ni zuwa gare ku a matsayin annabin Allah da yawa daga cikin ku ku karyata ne ba ku yi imani da ni ba wa qala abubakar sayyidina abubakar yace saddaqa gaskiya ka faɗa na yi imani da kai kasan sayyidina abubakar bai tsaya wani je ka dawo ba manzo Allah yana ce me Allah ya bani annabta sayyidina abubakar yace na yi imani na yadda an gane wannan amma sauran sai da aka an tsaya aka dan ja tukunna shine nan manzon Allah yake faɗa Allah ya turo ni baku yadda da wuri ba shi sayyidina Abubakar karo daya ya yadda wa wasani bi nafsihi wa mali sayyidina Abubakar ya bani gudunmawa da dukiyarsa da ransa sayyidina Abubakar sai ya kwaso duka dukiyarsa kaman kai dan cita ne kana da miliyan 300 ana bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabta kawai sai kwaso wannan citar kudin citar nan naka miliyan 300 ko sai kace manzon Allah ga sunan diyan da kake so kai aka sai na Abubakar yayi ta karamin imani wannan mutum yake da shi kuwa ba karamin imani yake da shi ba fa hal antum tariku li sahibi kin za ku bar min aboki na sahabi na ko ba za ku bar min shi ba manzon Allah ya maimaita wannan har so biyu fa ma udhi Abubakar ba'da tun daga wannan lokacin babu wani wanda ya kara wargi akan sayyidina Abubakar kowa sai ya kama kansa akan sayyidina Abubakar da wani abu ya ce Allah ya sani Allah me mahalli shahid anan wurin shine sayyidina Abubakar ya sa gwiwoyinsa bibbiyu a ƙasa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan girmamawa ko dan wulakantawa a ce a tsugunna dan a girmama wani abu ne wanda yake halal a cikin addinin musulunci kuma ba yadda za a yi a ce tsugunno haramun ne manzon Allah ya bari a yi a gaban sa ba tare da ya hana ba muna jira malamin da zai wura lasifika ya ce ba haka ba ya kallon wani ikon Allah gashi nan aboge wannan ko na ji labara an ce wani malami ya ce kaza muna jira shi ba ma son mai da wurin tafsirin alqur'ani ya zamanto wurin da za a rika ma wasu raddi ko wurin a mu muna son ya zamanto al'umma su ma fahimci addinin tukunna ba wai a tsaya wane ya ce kaza wane ni a kaida na ba na son jin wane ya ce kaza shi yasa ko wanda ya zo ya ga mu ya ce wai wani malami ya ce kaza an ce shi ya rage nashi mu ba abin da ke gaban mu ba kenan mu dai abin da muka karanta shine muke karantar da al'umma mu ko wanda suke zuwa sauraron karatun mu ba za mu je mu kirkiro wani abu dan burge ma sauraro ba ko wani abu makamancin haka Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana so wannan hadisin ya zo a littafin Sahih Bukhari wanda yake so ya gani sai ya je ya duba Allah subhanahu wataala ya sani in ma baka da littafin Sahih Bukhari ka je ka duba tafsirul manar ko mujalladi na 10 shafi na 40 daidai za ka ga wannan karatun a ciki Allah ya yafe mana yau ba sai mun ansa tambayoyi ba saboda lokaci ya riga ya ja da yawa kusan karfe 10 kenan a rike mutane da Allah za ka kara mana hakuri abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana asalin masu gidan nan da suka kafa wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya kara sakan ya musu alheri wanda suka yi ta lura da masallacin tun daga na farko har zuwa wannan Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri babanmu da bashi da lafiya da sauran ƴan uwa da ba su lafiya a gida da asibiti da ma wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci zuru'o'in mu Allah subhanahu wataala ya kara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya kara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya mana hanyoyin samun mu Allah subhanahu wataala ya kara sanya albarka a ciki abinda zai zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalan mu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah subhanahu wataala ya dauke yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gongon kai kowa dai cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wataala ya kara budi Allah ya kara albarka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda makiya ke shirya mana a zahiri ko a batini Allah ya rusa Allah ya sa ya kare akan su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعه امنا واجعلنا شر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم وفي اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ولائمه المسلمين الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين